muryar Amurka a Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yayin da yau 15 ga watan Janairu na shekarar 2020 ya zama daidai da ranar da Najeriya ta cika shekaru 50 da kammala yakin basasa. Magana kenan da zamu mayar da hankali akan yau. Ko me ya faru a wannan lokacin?
An kashe mashahuran mutane waɗanda suke ɗan arewa musamman kamar marigayi Alhaji Abubakar Tafawa Kwalewa da mafi yawan ministocin shi da kuma babban shugaban rundunar arewacin Najeriya marigayi Isa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto.
Kin san kwanan lai an rasa rayuka a wannan rana. To muna tafi da karin bayani.
To yau kamar dai ranar tarihi ce kenan Amina.
Lallai kam.
Wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta tattauna da masani kan harkokin tarihi domin yayi mana shimfiɗa.
Lallai kin sama matasa da yawa suka san bacin yakin basasar ba
haka.
Sannan Aliyu Mustafa Sakwato shugaban sashen Hausa na yanzu ya tattauna da General Yakubu Gawan.
To jama'a sai ku kasance tare da mu don jin duk waɗannan a cikin shirin
yau da gobe. Ba tare da bata lokaci ba bari mu je ga Hawa Umar wakilin sashen Hausa a Abuja da ta yi mana hira da wani dattijo mai suna Mai Nasara Kogo Ibrahim Faskari wanda masani ne kan harkokin tarihi, tsaro da kuma diplomasiya kan wato yakin na basasar.
Suna na Mai Nasara Kogo Ibrahim Faskari, ɗaya daga cikin mashahuran masana a harkokin da suka shafi tarihi, shari'a, tsaro da kuma diplomasiya ƙasashen duniya. Mun dan Jamhuriyar Najeriya ne.
Me zaka iya tunawa game da yakin Biafra?
Dangane da yakin basasa da aka yi a Najeriya, abu ne wanda yake yana da muhimmanci a yanzu da ake cika shekara 50 da ƙara wannan yaki din. Mu waiwaya baya mu yi tunanin abin da ya faru. Don ya zama darasi a kan yadda za mu gyara zamantakewar mu a duka cikin Jamhuriyar Najeriya da kuma yadda za mu yi kokari mu yi gini da dunkulallen ƙasa wadda take da haɗin kai, wadda take da kishin ƙasa, wadda kuma take ƴaƴanta suna alfahari da ita. Wannan yaƙi ne wanda yake ya samo asali ne tun daga juyin mulki da aka yi na 1966 ranar dare na wayewar garin 15 ga watan Janairu na 1966. Aka wayi gari aka yi samu juyin mulki, inda yake kuma juyin mulkin nan an kashe mashahuran mutane waɗanda suke ƴan arewa musamman kamar marigayi Alhaji Abubakar Tafawa Kwalewa da mafi yawan ministocin shi da kuma babban shugaban rundunar arewacin Najeriya marigayi Isa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto. Akwai mutane da dama da aka kashe, to amma ya kasance mafi rinjayen waɗanda aka kashe daga ɓangaren arewacin Najeriya ne. Wannan sai ya kasance an yi tunanin cewa shiri ne aka yi na juyin mulki domin a yi gyaran ƙasa, amma sai wasu suka noke suka bari aka yi kisa kawai ga ƴan jinsi ɗaya, ma'ana ƴan arewa. Wannan abun bayan an yi shi ya ɓallo rikice-rikice da tashin hankali na ƙabilanci da kuma na addinai musamman daga ɓangaren arewa. An taso ana ba a yadda ba ana rigima. Bayan misalin wata 6 aka samu wani juyin mulki kuma. To wannan juyin mulkin da aka samu sai ya kasance kuma wanda aka nada karkashin shugabancin shi wato Sundarun General Soja din Major General Agui Iransi an nada shi saboda shi babban jami'i ne na soja a lokacin nan to amma sai kasance wannan abun ya kama ƙara ma an zuba gishiri ko yaji akan ciwo abun ya ƙara zafi an ce a kabilun da suka kashe ƴan uwan mu sune kuma ɗayan su zai mai shugaban Najeriya aka taso aka yi wannan kalubalanta ba a dade ba ƴan kwanaki aka samu wani kuma juyin mulki to wanda lokacin da aka samu juyin mulkin aka samu dan tsaiko na yanda ma za a yi a shugabancin kasa kwana kusan 8 ko 9 ko 10 babu ma shugabanci daga nan dai aka zo da maslaha domin shi Lieutenant Colonel Chiku Emeka Odumegu Ojukwu shi yana ganin shi shine babba a lokacin nan Manjo Hassan Katsina kuma shi kuma shine yake rike da manyan rundunonin yaki to daga nan sai aka zo aka samu maslaha aka ce to ba za a ba daya daga cikin manyan kabilu da suke kasar nan ba domin a samu zaman lafiya sai aka dauko Lieutenant Colonel Yakubu Gawan aka rantsar da shi a matsayin shugaban mulkin sojojin Jamhuriyar Najeriya shugaba Gawan ya zo ya fara wannan abu kenan shugabancin Najeriya sai rikici ya taso ƴan kabilar Ibo da kuma waɗansu ƴan tsiraran kabilu da suke a kudancin kasa sai suka taso da kayar baya cewa su gare su balle da su ci gaba da zama karkashin wannan shugabanci musamman ma shi Ojumaji Ojukwu yake magana sai Gawan kasa yake da shi girma a soja to aka taho aka fara wannan rigima sai su bangaren kabilun Ibo sai suka kwace rijiyoyin da ake hako man fetur na Najeriya suka kuma ce su gaba daya su bukatar su shine su fita daga wannan kasa ta Najeriya su kafa kasar su wanda ake kira Biafra karkashin inda yake su za su samu yancin kansu to yin wannan ya tazo da rikici a nan arewa aka taso wasu suka fara kisan kabilan Ibo wasu suka fara bugun su aka taso da kalmar da ake kira Araba daga arewa sai Araba me zai faru to wannan rikicin Araba ya kai ga gwamnatin kasar Ghana suka nemi su shigo ciki domin a samu sasantawa aka zo aka shirya yarjejeniya a birnin Aburi ta Jamhuriyar Ghana wanda kuma wannan yarjejeniya din ita ce ta kasance kamar in ce kokari na karshe na neman a samu kwanciyar hankali da kuma daidaito to wannan abun ya kasance ya zo ba su amince da shi ba to ranar 6 ga watan Yuli na 1967 kusan shekara daya kenan da hawan Lieutenant Colonel Yakubu Gawan to shine suka fito suka ba da sanarwa cewa su a wannan lokacin su sun balle daga wannan kasa kuma sun kafa gidan radio na kansu wato muryar Biafra suka kuma fito da tsarin sojoji nasu da kuɗi da suka buga da babban bankin kasar su suka kuma fito da sanarwa cewa su za su yi kokari su yi hulɗa da wasu kasashe daban-daban to anan har suka fara tuntuɓar kasashen waje inda suka samu haɗin kai da goyon bayan waɗansu kasashe kamar Isra'ila da kuma Faransa ita kuma a Najeriya aka samu goyon bayan su Rasha da su Burtaniya da wasu kasashe a matsayin Najeriya ta kasance dinkulan kasa to ana cikin wannan abu wannan yaki ne wanda yake ya dauki abubuwa mai tsawo ba za mu samu cikakken lokaci da zamu bayani ba anan amma a takaice yaki ne wanda yake ko da tsayawa kai a misali akan yawan dan adam da suka mutu a sanadiyar wannan yaki din to ya kasance a lokacin nan wannan mutanen da aka kashe din nan suna da yawa akwai waɗanda aka kashe saboda yaki da aka yi da su akwai kuma waɗanda aka kashe saboda yunwa da ta taho tare da su saboda an zo an dauke musu an hana su abinci an hana su mai an hana su duk wasu abubuwa da ka sani ta yanda yake sama da miliyan 1 na yawan mutanen su suka mutu kawai saboda yunwa da suka shiga halin da suka cika wasu kuma saboda tsoro suka fantsama cikin daji wasu suka fantsama cikin ruwa yaki dai ya barke a ƙasa aka shiga cikin rudani da kuma yamutsi to wannan yaki ne wanda yake ya dauki shekara 2 da wata 6 da sati 1 da kuma kwana 2 ma'ana an fara shi tun daga 6 ga watan Yuli na 1967 to ranar 11 ga Janairu na 1970 kenan sai sojojin Najeriya suka kwace babban headquarter wannan Biafra da ake kira birnin Oweri da suka kwace wannan sai ya kasance shine dama na karshe wanda yake manyan garuruwan Biafra da suke rike karkashin Ojukwu to da Ojukwu ya ga an kwace sai ya tsalle ya gudu ya bi kasar ya gudu ya koma Ivory Coast ya koma kasar Ivory Coast kwana 4 bayan gudun shi shine sojojin Biafra suka yi saranda suka miƙa wuyan su ga sojojin dunkulalliyar ƙasa ta Najeriya wato ranar 15 kenan ga Janairu a 1970 to da suka mika kansu ga wannan runduna shikenan Najeriya ta yi bikin cewa wato an yi nasara amma ba an yi nasarar yaki ba babu wanda yake yayi nasara babu wanda yake kuma an ci nasara akan shi ba don komai ba domin a samu zaman lafiya har yanzu a garin Umu Ahiya akwai gidan tarihi wato da ake kira Turanci Museum wanda ke dauke da kusan duk tankokin yaki da aka amfani da su da shi wannan radio na Biafra da samfurin irin kudaden da suka amfani da shi da rigunan sojoji da suka amfani da su da hotunan waɗanda suke shahararrun waɗanda suka shiga a yi musu waɗannan yakuna da sauransu to a ƙarshe an kashe dan adam kusan mutum miliyan 3 a wannan yaki din kuma ba za a iya lissafin ainihi iyakar yawan kudin da aka kashe ba amma ana kiyasta cewa a lokacin ana amfani da fan ana sama da fan miliyan 30 sun mutu akan kawai shirye-shirye na wannan yaki da kuma abubuwan da aka kashe a nan wurin bayan wannan abu da aka yi kokari aka yi shi Colonel Odumegu Ojukwu sai ya ci gaba da zama a wancan wuri na Ivory Coast a matsayin dan gudun hijira har sai lokacin da marigayi shugaba Shehu Shagari ya bashi yafiya aka dawo da shi a cikin kasar nan to darasin da muka la'akari a nan shine wato koyaya kaso ka iya canza al'amari ai baka fi Allah wayo ba Allah ya san dalilin da ya gwamu tsamu kasa daya al'umma daya duk da yake kai da ganin wani kai ka san dai ba dan uwanka bane daga ganin shi kai ka sani ko ta kala ne ko ta irin yare ko ta irin kaya da yake sawa ko ta irin wasu halayya da yake nunawa to amma duk da haka Allah ya san dalilin da yayi mu kasa daya ya hada mu kuma jamhuriya daya ya kuma hada mu karkashin turba daya ya hada mu kuma muna kashe kudi daya da abubuwa da duk da muke yi to saboda haka wannan ya nuna cewa duk wani wanda yayi kokarin ya canza wani abu wanda Allah yayi to karshen shi kunya da nadama kuma ba abu ne da zaka iya kawo canji ba Allah ya san dalilin da ya hada mu to saboda haka abu ne na mu kokari mu gina kanmu mu samu dunkulallen kasa akwai kasashe da suka fi mu bambance suka fi mu yawan kabilu suka fi mu yawan addinai suka fi mu yawan yarurruka daban-daban amma suna zaune zaman lafiya an ka dauki kamar kasar India alal misali India kasa ne wanda yake makwabci da makwabci wannan yana bauta masa wannan kuma sa yake amfani da shi yayin laye lokacin sallah saboda haka har kaga wanda ke bauta masa din yazo yana yin ma wannan murna barka da sallah bayan ya yanka abin da yake mabauta kaga Najeriya mu ba mu iya irin wannan abu da to saboda haka mu yi kokari kowa mun sani eh muna da bambance-bambance amma mu ba yaya za a gyara waɗannan bambance-bambancen ga Allah idan ka lura da yanayin duniya duk yanda take karasashe daban-daban ne yarurruka daban-daban addinai daban-daban kallon jama'a daban-daban al'adunsu daban-daban to misalin duniya ne Allah ya dauko ya sa mu a Najeriya ba don komai ba don mu kwaikwaya in muna iya zaman lafiya mu rike kanmu a matsayin dukkanin al'umma daya kasa daya shugabanci daya to muna da dama wanda take zamu iya shugabantar duniya shi yasa duk wani ma'adanai na kasa da na arziki na duniya ba wanda Allah bai mana ba kawai abin da ya rage hadin kan nan ne Allah bai ba mu dama mun samu hadin kan ba kuma wanda ya saura ya rage ga shugabanni ne su shugabanci kokarin hadin kai da sauransu kamar yanda General Gawan yace bayan an yau da aka yi wannan yakin basasa wato babu wanda ya nasara kuma babu wanda ya rasa to saboda haka ba abu ne da wani zai iya cewa ai mun yi nasara kan wani ba to sai dai abin da ya biyo baya na asara da sauransu don dukiyoyin yan kabilar Igbo aka yi tabbadago da su aka yi ta facaka aka yi ta kwashewa ana kwacewa wasun su da yawa suka gudu wasun su da yawa suka je suka mutu to duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ya kamata bayan an yi yakin a nemi yanda za a samu maslaha a kokarin yanda za a iya sasantawa to akan haka ne shugaba Gawan ya bullo da abubuwa da yawa kamar aikin bauta mu kasa ta yanda yake za a dauke ka daga wani wuri a kai wani wuri kamar kokarin daidaitawa al'amuran gwamnati ya kasance kowane bangare na kasar nan yana da wakilci ko kuma yana da mamba wanda aka dauka a cikin harkokin da ya shafi gwamnatin kasar nan kamar kuma kokarin da ake na cewa ka je ko ina kai kokari ka samu ka mallaki kadarorinka na harkokin kasuwancinka kai tafi ko ina duka wannan abun nan kamar kokarin dawo da cewa kasar mu daya take dunkulalla daidai da tanaje-tanajen tsarin mulki sashe na 1 sashe na 2 sashe na 3 sashe na 4 sashe na 9 sashe na 10 sashe na 11 sashe na 12 sashe na 14 sashe na 16 da na 17 da na 15 na tsarin mulki duka sun yi haramci akan duk wani abu da wani zai kawo na kokarin raba kasar nan raba kan kasar nan a matsayin shi dan ta'adda ko kuma wanda yake yana neman wariya to wannan ne ya sanya gwamnati take tsayin daka duk wani wanda ya taso da wani dabara ko wani wayo na kokarin yanda za a raba kasar nan ko da wani irin suna ne to dole ne a yake shi muna nan tare da gwamnati wajen kokarin tabbatar da hadin kanmu da zaman lafiyar mu a matsayin dunkulallen kasa kuma al'umma kasa daya. To saboda haka ya kamata kowa ya fahimci haka kuma a ci gaba da rungume zaman lafiya kamar yadda aka ce ba wanda ya nasara ba wanda aka nasara kan shi to mai kokare mu rike junan mu haka mai kokare mu gina tantan kame mai kasa wanda take duk duniya zamu kasance mu ne a gaba. A lokacin da muke tuna wannan shekara 50 da aka yi wannan yaki to ya zama mana darasi kar mu kuskure mu ƙara bari wani yaki irin wannan ya taba tasowa ko a wani bangare ko kuma a duka kasar mu ta jamhuriyar Najeriya. Allah ya albarkaci jamhuriyar Najeriya.
Latino da Sardauna furini an arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya indiye wa zuciya ruti na duniya.
Haka lalle kin janna waki ya ce ya tana da Sardauna premium arewa yake mu ma dai arewan mu
gaskiya
kuka gani. Wato kin san sun yi magana abubuwa da dama kaman bautan kasa kin gadi na tabbata akwai matasa da dama da basu san cewa shi bautan kasa ga dalilin da yasa
wani ban sani ba sai da kika
dan hadin kai wato dan hadin kai ya zama saboda wannan yakin basasa da aka yi dan mu dada fahimtar wato al'adun juna mu dada iya zama da juna da kuma ƙara dankon soyayya.
To kasancewar lokacin kan ba a haife mu lokacin da aka yi wannan
yaki kuke
ko kila a cikin littattafai ko kuma ga iyaye ko ƴan uwa me kika sani game da wannan yakin?
Ai wato ni ƴar sojoji ce.
Aha ba
ina da akwai yayan babana wanda wato ba wai daidai lokacin yakin ne ya rasu ba ina ganin shi ya mutu 1960 a ce dai 66 din dai.
Okay, da a shekarar kenan da aka
yana lokacin da wato gari kowa ji hankalin kowa ya tashi ana ganin
ana fargaban juyin mulki
ana ganin kamar arewa ne aka yi ma wannan juyin mulkin yana kokarin tsare inyamurai a airport a Kano ya rasa shi babana soja ne lokacin da babana yake NDA wato ana horon su ne da ana saran cewa za su je su ma su yaki ina da wani kawo shi ma a auna shi ma auna filata auna shi ma a lokacin ya je a
matsayin to kaman wadanne irin labarai suka baki kuma abubuwan da suka faru
a lokacin akwai Aminiyata wacce jika ce ga Janal Abba Kyari to matarsa ko shekaru baya da suka wuce mun je wurin ta ta bamu labarin yaki yanayin su mata yanda ta yi kaman kwana uku ba ta ji daga mijinta ba ta ji komai ba irin ta san hankali abin da suka gani kin gane amma to wurin in ce gabashin kasar ne aka fi samun tashin hankali ba lallai arewan nan hakan nan
amma kin yi Amina kina da labarin cewa a lokacin ma har da mata aka yi wannan yakin saboda ko jiya ina
yanzu dai kike gaya min dai
saboda ko jiya ina duba hotuna da ake za a sa a kan shafukan sada zumunta sai naga an fito yadda za a fito da maza sojoji a musu training irin matasa yadda ake yi sai naga an fito da mata su ba matasa ɗan ƙanana da su
shikenan
18-19 ana musu training wai za a je yakin Biafra
kuma dai fahimta na da tsarin shi wato bautan kasa ta NYSC kaman ana ma matasa horo ne yanda duk lokacin da yaki ya barke ya zama cewa matasan kasa kuma suna iya su ba don
gaskiya ba sai yi ba yanzu kenan ke NYC ko
a kwarai da gaske
to kenan yanzu in an buka barke da yaki Allah na tuba
dai ni ba can nake ba to kin ga dai kamar yanda aka ce dai babu wanda ya nasara duk an rasa rayuka
Allah yanzu kuma sai hirar Aliyu Mustafa Sakkwato da Janar Yakubu Gowon wanda ya kirkiri tsarin bautar kasa.
Wani abu da naji tunar muna filar zage-zage da ake maka ai kowa ya ba maka ka hada kan kasar nan kowa ya ba maka yadda aka gama yakin basasa kaje ka hade ka ci ba wanda ya ci ba mai nasara ba kowa ya ba maka game da dinki duk wata baraka ta kawo hadin kai, amma wani zargin da mutane suna muku shi cewa kafin ayyukan gyara wurare irin su Lagos bai da cikin Arewa, kana jin wannan zargin shi ma?
Wannan shi yasa nake faɗa maka, idan da a ce an bi shawaran da muka irin gyare-gyaren da zamu yi ga duka a cikin Najeriya gabaki daya, wannan daban ne. Lagos lokacin shi ne babban birninmu, kuma dole ne a gyara shi saboda abin da ya kamata. Amma daga baya wane ne yasa aka so mu Abuja? Ni ne na ce bayan irin abubuwan wahalar da aka samu bayan yakin basasa din nan, to bayan shi muka ce to ya kamata mu sami wuri inda za a iya gina wanda za mu iya tabbata cewa mun kare shi daidai yadda ya kamata, ba kaman Lagos ba. Mu bar Lagos ya zama mana wannan abin da ake kira commercial capital, commercial haka ne, yawwa. And then kuma wannan Abuja ya zama mana sab birni wanda zai iya lura da kasa, amma a sashi cikin tsakiyar yi na kasa ga baki daya. Banda na zage na zagaya duka wurare su Benue ne, su Plateau ne, su Kaduna, North Central ne, da su Northwest, wato Sokoto kenan, da su Niger lokacin da zo na ceto. Lalle zagaya duka anga inda zai fi a same wannan wuri. Wuri wanda naga ya fi kyau shi ne wannan wuri. Wannan wuri tsakanin Kefi Abuja na Suleja kenan, Abaji, Toto da Nasarawa da Kefi. Amma na ce kada a gina shi kusa da manyan garuruwan kamar su Kefi, su Nasarawa da Abuja. So abin da ya faru kenan. To amma Allah bai sa na karasa wannan ba, amma na faɗa ma duka jama'a da suke tare da ne, Federal Executive Council, the Supreme Council, da kuma duka senior officers, na faɗa masu cewa ga inda na ce za a yi wannan babban gari.
Don ka ko da kamar mulki Najeriya tana jihohi gama 12 ya kana 36, har yanzu su suna cewa a ƙara yawan jihohi, ya kake gani wannan maganar
jihohi? Ne kam na ce na soma da 12, wani Najeriya ta soma da 3, su ta faɓalewa su zo sun ƙara guda ɗaya Midwest. Ni na zo na sa kuma saboda a sami zama lafiya, saboda kada tsofaffin jihohi, saboda suna da kwari, suna da za su iya lura da kansu. Na ce saboda kuma bayan abinda Ojukwu ya yi, na ce to ya kamata a ƙara muka yi cikin hanzari, muka yi guda 12, wannan ya taimake mu muka sami zama lafiya. To an zo dama mu ma muna kan shirin ƙara jihohin kafin Amini Murabus band na tafi, su Murtala suka zo suka ƙara. Mu dama muna so mu ƙara su zuwa 19 koko abinda bai kai 24 ba, kamar lardin da ke Najeriya kenan a lokacin wajen 22. To sinin muka ce mu muna so namu ya zama 19, amma kada ya zama kamar 22 na colonial government haka ne. To abinda aka yi kenan, to suka yi wannan, aka zo har ma aka Babangida suka zo suka yi nasu, Abacha ya zo ya nashi, abin ya zo ya zama 36. Gaskiya ko idan abinda ya fi wannan zai zama wato muna neman su wa'innan jihohi cikin na kabilu ne kawai, wato kamar mu ce Hausawa suna son nasu Nufawa suna son nasu TV suna son nasu Wusa sama ya kamata a bata nasu to wannan an abin ya zama wannan ba daidai bane yadda muka yi su jihohi na farko shine ya kamata ya zama kamar yadda Najeriya take akwai kabilu da su hada kansu amma ai cikin zabe su samu zama lafiya amma ba kai cewa asalin jihohin na kabilu ne kawai ba wannan ba daidai bane idan siyasa ta ce demokrasi ta ce to abinda jama'a suka ce suna so kenan kuma har constitution ta ce eh abinda za a yi kenan to kai wannan in har zai dam zama lafiya
excellency cin hanci da rashawa ya yawa a Najeriya lokacin da kake mulki ka dubi wancan lokaci ka dubi yanzu me ya kawo Najeriya ta fada cikin wannan hali na mummunan cin hancin da yau ba abinda ake sai cin hanci da rashawa shi cin shi
ya kamata mu rika yin abubuwa cikin gaskiya cikin tsoron Allah mu hana kanmu wannan cuta da ake muke ma juna musamman waɗanda suke da shi saboda kuma saboda su ƙara ma kansu abinda ya kamata jama'a su samu
yanzu a tankari matsalar kashashen kula masu alaƙa da addini kamar na Boko Haram dinnan
lokacin da Boko Haram dinnan ya faru gaskiya ko kasan yadda ya faru waɗanda suke ma suka ce sun zo suna yi ne saboda musulunci ni abin ya bata mini rai
abin ya dade ana yake shekara shida da ranka dai kuma ɗaya daga cikin dalilan da aka yi shine cewa sojojin Najeriya cin hanci da rashawa ya shige su wasu ma ana zargin cewa suna da hannu kan wannan abu ya kake ji kan
wannan na ji wannan amma wannan bisa gaskiya bari in faɗa maka ni abinda na gani kuma a soja ba wani zancen cewa wai soja ne har an ce wai wani shi chief of staff na soja a lokacin wani hijirika ne ana zargin su cewa wai ya ci aji ne ce to ban san ko wani aka ce wani an ce wani irin hanci ko zamba ya yi ba amma wannan bisa gaskiya wannan ba shi ba ne a lokacin akwai waɗanda suke cewa ana shi kawai Jonathan yana halin mutane wai kamar Ibu ne suna rama abinda aka yi masu a lokacin yakin ba sasa wannan ba gaskiya ba ne wannan ba zan yadda da wannan ba kowa ya faɗi wannan zan ce wannan ba daidai ba ne wato wai ana wato su ana karkashin yan uwanmu arewa wannan ba gaskiya ba ne wannan abin ya hana shi Jonathan ai wani abu wanda ya kamata a lokacin saboda kada ina a zarge shi cewa ga abin da yake yi
wai ga dikin mutuwa mai banza da sai soja wai dikin mutuwa mai banza da sai soja
fatan ku amfana da darussan da ke cikin namu na yau. Yanzu a madadin wacce ta ce maka mana ta bada umarni, Julie Navascrash, da engineer mu da ya daidaita mana sautin Mr. Dan Crafton, da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa,
Madina Dahiru mai shani.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa huta lafiya.
Wa ya